Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokacin. Yau Laraba 8 ga watan Agusta na shekarar 2018. Safina Tusada Sodangi ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Wani zaɓe na musamman na 'yan majalisar wakilan Amurka da aka gudanar a jihar Ohio ya ɗauke hankali a yau Laraba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashe a jiya Talata cewa Amurka da China za su samu kyakkyawar alaƙar cinikayya. An kuma kama wani ɗan adawan Zimbabwe Tindahi Biti a kan iyakar ƙasar Zambia, inda yake ƙoƙarin neman mafakar siyasa.
Bayan da aka tsige shugaban hukumar tsaron farin kaya na Najeriya, aka kuma baiwa mataimakinsa riko. Shin ko me hakan ke nufi ga aikin wannan gwamnatin?
Shi dai Buhari talakawa suka kawo shi, bai da wani wanda zai gaya mai cewa a wai ni na sa ka sai abin da nake so za ka yi. Shi ya zo ne ma 'yan Najeriya aiki, kuma ya matakawan Najeriya aiki, ya kuma cika alkawarkan da ya daukan makansa.
Haka kuma za ku ji cewa hukumar NNPC ta Najeriya ta kulle yarjejeniya da wasu bankunan kasashen duniya don inganta harkokin mai a kasar. Sai kuma shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya ya kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Wani zaɓe na musamman na 'yan majalisar wakilan Amurka da aka gudanar a jihar Ohio ya ɗauki hankali a yau Laraba, yayin da 'yan jam'iyyar Republican da na Democrat suke lura da yadda sakamakon zaɓen zai kaya, wanda shine zai tabbatar da yadda zaɓen rabin wa'adi a faɗin ƙasar zai tafi a cikin watan Nuwamba mai zuwa. Ratan tsakanin ɗan takarar Republican Troy Baldessin da yake wakiltar jihar a majalisar dattawa sau biyu da ɗan Democrat Danny Okuno. Jami'in adana bayanai a ƙaramin hukumar Franklin ba ta da yawar da za a iya ayyana mai nasara. Ana ci gaba da kirga ƙuri'u yayin da 'yan takarar ke ci gaba kuma da nuna sun yi nasara duk da rashin samun ratar da za ta raba gardama.
We are in a tie ball game. And you made this possible. The grassroots individuals who've been knocking.
Yace muna cikin wani gaza mai karfin gaske, kuma ku talakawa ku ne kuka sanya haka. Wato ku talakawa da kuke kokarin kwankwasa kofar tabbatar da kyakkyawar makomar kasar mu. Ina mutukar godiya ga wannan goyon baya da kuka kyautata mana zato a wannan takaran. Da su suke cewa ba za mu kai labari ba. Kun nuna musu ba haka lamarin yake ba. Shugaban Trump ya ayyana nasara ga Baldessin a wani sakonsa na Twitter domin ƙara wa kamfensa da ya yi a ƙurarren lokaci tasiri, wanda ya yi a gundumar da ya lashe da maki 11 a wani zaɓe ko kuma zaɓen da ya gabata. Baldessin ya gode wa Trump da mara masa baya, yana ƙarfafa kansa gwiwa cewar wato zai doke abokin takararsa Okuno.
Daniel Connor ran a hard race. And I look forward to campaigning against him again this fall.
Jikin Daniel Okuno ya yi tsami a wannan takaran, kuma ina sa ido in fafata da shi a kakar zaɓe mai zuwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashe a jiya Talata cewa Amurka da China za su samu kyakkyawar alaƙar ciniki, kuma ya ce alaƙar kasuwancin za ta bambanta da abin da aka saba gani ƙarƙashin shugabanni da suka shuɗe. Da yake jawabi ga shugabannin 'yan kasuwa da ya gayyace su, Trump ya ce yana son China ta cimma bukatunta, amma kuma yana son manufofinta su yi wa Amurka adalci. Trump ya sha auna China akan abin da yake cewa ba ta da adalci a alaƙar kasuwancinta. Kana ya ce yana son ya gyara al'amura ne ta yadda Amurkawa ma'aikata za su amfana da wannan alaƙar. Trump ya aiwatar da wani shirin ɗora haraji na $30 billion a kan cinikayya, wato kayayyakin China. Kano kuma ya faɗa a jiya Talata cewa akwai wani sabon ƙarin haraji na $16 billion wanda zai fara aiki zuwa ƙarshen wannan wata. China ta faɗa cewa ta shirya ta maida martanin harajin biliyoyin daloli akan kayayyakin Amurka da ake shiga da su a ƙasar ta. Ta kuma fitar da wata sanarwa akan sabbin alƙaluma na ƙaruwa wadda ta fitar akan kayan da ko kuma na kokarin fitar da kaya zuwa ƙasashen waje wanda ya ƙaru a cikin watan Yuli duk da matakan da Amurka ke ɗauka a kanta. An kama wani dan adawan Zimbabwe tinda Biti a kan iyakar ƙasar Zambia. Lauyan Biti da ake kira Ngobizita Milo ya ce an kama Biti ne yayin da yake kokarin tsallaka iyaka zuwa Zambia domin neman mafakar siyasa. Biti yana cikin mambobin jam'iyyar adawa ta Movement for Democratic Change Alliance ko kuma MDC Alliance kenan, wanda 'yan sandan Zimbabwe suke farauta domin iza tashin hankali da ya biyo bayan zaben shugaban ƙasa wadda aka yi a makon da ya gabata, wanda MC Alliance ɗin take zargin an tafka magudi a ciki da ya baiwa shugaba Emmerson Mnangagwa damar lashe zaben. Biti ya yi taro manema labarai wuni guda kafin ayyana shugaba Mnangagwa wanda ya lashe zaben. Yana cewar ɗan takarar MDC Alliance Nelson Chamisa shine ya lashe zaben na ranar 30 ga watan Yuli. Da magoya bayan Chamisa suka shirya wani zanga-zangar kalubalantar sakamakon zaben washegari, 'yan sanda ko sun mayar da martani ne mai gautsi inda suka yi amfani da barkonun tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar. Suka yi amfani da harsashai kana kuma suka kashe mutane shida a cikin wannan zanga-zangar. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon Firaministan Malaysia Najib Razak, wato an ɗora yana nan yana ƙara samun matsaloli a shari'a da yake huskanta a kan batun yin sama da faɗi da miliyoyin dalolin a cikin dukiyar ƙasar wadda ƙasar ta mallaka. An tabbatar da laifuka guda uku a kan Najib a yau Laraba, wanda ya haɗa da halatta kuɗaɗen haram inda ya tura miliyan 10 na dalar Amurka a cikin asusun bankinsa daga inda dukiyar ƙasar take adane. Kowane laifi yana da hukuncin shekaru 15 na zaman gidan kaso da kuma biyan taron abinda ya ninka abinda ya saci sau biyar. Sai dai ya ƙi amsa kowane laifi da aka ɗora a kansa, wanda zai iya sa kotu ta ɗaure shi, wanda aka yi zaman saurare a yau. A watan da ya gabata ne kuma aka tabbatar da wasu laifuka akan Najib mai shekaru 64 a duniya na zamba cikin aminci kuma da cin hanci da rashawa akan batun sata na dukiyar ƙasa. A wannan laifukan ma zai iya huskantar ɗaurin shekaru 20 a kan kowane laifi, nan kuma ya ƙi amincewa da aikata ba daidai ba. Najib dai shi ne babban wanda ake bincike a cikin batun satar makudan kuɗaɗe na cikin dukiyar ƙasar, wato a zamanin mulkinsa. Ma'aikatan shari'ar Amurka ta ce an sace dala biliyan 4 da miliyan 500 a cikin asusun zuba jari na ƙasar, inda wasu kuɗaɗen suka shiga asusun ajiyar banki na Najib. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga Myanmar ta ba da dama ga majalisar domin ta samu cikakken izinin shiga jihar Rakhine, inda sojoji suka tafka ta'annati wanda ya kai ga musgunawa 'yan kabilar Rohingya a shekarar da ya gabata. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya da haɗakar ƙungiyoyin ci gaba sun sanya hannu a kan wata yarjejeniya a farkon watan Yuni da za ta ba su damar samar da yanayi mai inganci da zai yi dalilin komawar 'yan gudun hijiran Rohingya wanda suke zaune a makwabciya Bangladesh zuwa jihar Rakhine lafiya. Amma waɗannan manyan ƙungiyoyin sun fitar da wata sanarwa a yau Laraba cewa har yanzu ba a amsawa buƙatunsu na gudanar da aiki a Rakhine wanda suka nema tun cikin wato tsakiyar watan Yuni.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To madalla, bayan da muƙaddashin shugaban Najeriya ya bayar da umarnin tsige shugaban hukumar tsaron farin kaya jiya Talata, ya kuma maye gurbinsa da mataimakinsa, wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya haɗo mana rahoto akan wannan batun.
Yanzu dai mafi girman darakta hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS Matthew Sefa ya zama mukaddashin shugaban hukumar biyo bayan kobe babban daraktan hukumar Lawal Daura. Jami'in labarun ofishin mukaddashin shugaban Najeriya Lawalu Akande ya bayyana haka da nuna Sefa zai rike wannan mukami har daukar mataki na gaba. Sefa dai wanda dan asalin jihar Bayelsa ne a kudu maso kudancin Najeriya shine mataimakin babban daraktan hukumar a sashen ayyuka. Magoya bayan gwamnatin Buhari irin matashi da ya tattaki daga Lagos zuwa Abuja kafa don murnar lashe zaben 2015 Suleiman Hashim ya ce kusaci baya hana shugaba Buhari yin hukunci kuma hakan ya nuna ba maganar ƴan mowa da bora a gwamnatin.
Wannan abin to ya ƙara tabbatar ma ƴan Najeriya da cewa gaskiya shi shugaban ƙasa ya taka rawar gani fiye da yanda ke tsammani, saboda yanda suke gani suna handama da suna ɗiba yanzu kuma ba wannan hanyar bane, to duk suna nema yanda za su yi su samu gindin zama kuma su kasance su. To kamar yanda Buhari idan ka yi la'akari da lokacin da yake karɓan karagar mulki ya maganan cewa I belong to nobody kuma I belong to everybody, ko ba haka ba? Shi ba na kowa bane kuma shi na kowa ne idan ban yi kuskure ba. So ma'ana shine shi bai da wai godfather, bai da wani wanda a wani godfather dina ne shine ya dora ni kan mulkin nan, shi dai Buhari talakawa suka kawo shi, bai da wani wanda zai gaya mai cewa a wai ni na saka sai abin da nake so za ka yi. Shi ya zo ne ma ƴan Najeriya aiki kuma ya talakawa Najeriya aiki ya kuma cika alƙawarkan da ya daukan makansa cewa ga abubuwan da zai idan ya hauka ragar mulki.
Ba ga batu rufi majalisa da ya jawo kobe Lawal Daura maganar daukar matakin da ya saba na shugaba Buhari kamar takardar hana tantance mukaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu a majalisa na ratsuwa a rayuwar jama'a.
There is no doubt whether you like Magu or you hate him, you know that he's a courageous person.
So he's on course.
There is no doubt that nobody can question the integrity of Magu.
Tsohon shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa na Najeriya Nuhu Ribadu na cewa Magu zai yi galaba.
Yaki da cin hanci da rashawa ba karamin wahala bane. Duk wanda yake a ciki zai ji jiki. Kusan kana yaki da kowa ne, musamman masu karfi, masu arziki, masu abun da za su ya fada da shi. To duk inda kaga fadan din akwai wanda suke jin jiki, akwai wanda suke kuka, akwai kuma wanda za su yi yaki da abun. Alhamdulillah idan an samu shugaba duk wanda duniya sun yarda an shaida akan cewa mai yaki da cin hanci da rashawa, dole sai mu duka mu sai mu gode wa Allah da wannan. Ni kuma na tabbata haka ne cikin zuciyana akan cewa yana yi tsakanin su da Allah.
Za a jira ga matakan da hukumar EFCC da rundunar 'yan sanda da ke tsare da Lawal Daura za su dauka in an cika sa'a 48 na ka'idar riƙe wanda ake tuhuma. Nasiru Adamu, Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu, Alhikaya. Hukumar NNPC ta Najeriya ta kulle yarjejeniya da wasu bankunan kasashen duniya don inganta harkokin mai da iskar gas, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga Babangida Jibrin.
Shugaban hukumar ta NNPC injiniya mai kanti Baru shine ya bayyana hakan a wajen wani taron ƙasa da ƙasa na ƙungiyoyin injiniyoyin haƙan man fetur da aka gudanar a birnin Lagos. A cewar mai kanti Baru, wannan yarjejeniya na inganta fannin mai zai taimaka wajen inganta haƙo gangunan man fetur biliyan 37 da Najeriya ke da shi, da kuma na iskar gas kimanin triliyan 199. To koya wannan yarjejeniya yake tambayar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kuntukura, wani masanin tattalin arziki da saka jari.
Wannan yarjejeniya da kamfanin mai na ƙasa Najeriya wato NNPC suka sanya hannu da wasu tarayyan bankuna na ƙasashen waje, wanda kamar yanda shi shugaban kamfanin ya bayani ya kai dala biliyan 3, wato kusan naira biliyan 915 kenan akan idan aka canza zuwa kuɗin Najeriya akan kuɗin canji na gwamnati. Wannan yarjejeniya idan ka duba za ka ga cewa ba ya tsaya bane akan harkan mai, hadda kuma harkan haɓaka su ma'adinai musamman gas a Najeriya. Za ka ga cewa ita ƙasar tana da ɗimbin gas wanda yake zai iya taimaka na haɓaka wasu sashi na tattalin arzikin ƙasa, wanda wannan kuma zai taimaka ga idan wasu sashi shi wannan gas idan aka haɓaka shi zai taimaka ma wasu masana'antu na da ke zaman kansu, wannan kuma zai kai ga talaka ta hanyar samar da aikin yi da kuma wasu kayayyaki da ake amfani da shi.
Wannan yarjejeniya dai kamar yarda shugaban hukumar ta NNPC ya sanar zai taimaka wajen samar da makudan kudade kibalin dalar Amurka miliyan 700 a wata yarjejeniya da aka sanya hannu da wani kamfani mai suna Sulumbaga domin inganta samar da gangan danyen man fetur miliyan 250 a kowace rana. Ko wannan yarjejeniya zai taimaka wajen haɓaka sauran kudade kawai da Najeriya ke samu kade Dr. Dauda Muhammad Kwantogora masanin tattalin arziki da saka jari.
To idan ka duba dai duka wannan a gaskiya zai taimaka wurin inganta tattalin arzikin kasar Najeriya ta harkan samar da aikin yi da kuma kudaden shiga ga gwamnatin kasa, wato idan aka samu kudaden shiga kaga za a iya inganta da kuma faɗaɗa wasu hanyoyi na samar da ayyukan yi, wanda kaga shi ma yana da alaka da inganta rayuwar talakan Najeriya.
Ko shakka babu wannan yarjejeniya kamar da masana harkokin man fetur suka yi bayani zai taimaka wajen kawo ƙarshen fasa bututun man fetur da ake yi da kuma kawo ƙarshen ƙarancin man fetur din, wataƙila ma a wani lokaci har karyewar farashin a cikin gida. To koya masana harkokin man fetur ke ganin wannan yarjejeniya da matatan man fetur ta ƙasa NNPC ta rattaba hannu a kai? Dr. Babangida Oshishi ƙwararre ne wajen bincike da kuma haƙan man fetur a jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke jihar Naija.
To shi wannan yarjejeniya ne ana ganin an yi shi ne saboda NNPC ta samu kuɗin da za ta yi amfani da shi wajen nemo mai a block da kamfanin NNPDC wanda ke sashi ne na NNPC da ke nemo mai, wato exploration and production kenan. So abin da ke faruwa shi ne a shekarun baya NNPC na samun matsalan biyan kasonta na joint venture da take da shi da manya-manyan kamfanin kasashen waje, wato kamar su Shell, abin da ke kira cash cow. So saboda NNPC da ke representing Nigeria ba ta iya biyan wannan cash cow a lokacin da ya kamata ta biya, sai ana samun matsala sosai wayannan kamfani international companies IOC suna samun matsala sosai wajen saka kudi wajen nemo wani mai, saboda kaga inda ake fitar da mai yanzu ya kamata a nemo wani sabon mai, kuma ba haka ba za a kai lokacin da ba kuma man da za a samu. Ana kiran shi reserve growth. So in ba an yi wannan reserve growth din ba, za a zo wata na reserves na Nigeria, wato abin da ke ƙarƙashin ƙasa, za a zo zai ragu sosai. So wannan kuɗin NNPC tana so ta amfani da shi ne wajen ƙara nemo mai.
Ko a kwanakin baya ma dai sai da gwamnatin Najeriya ta rattaba hannu da kasar jamhuriyar Niger na gina wani matatan man fetur a jihar Katsina. Matatan man fetur din da kuma zai dinga samun ɗanyen man fetur ɗinsa daga jamhuriyar Niger, abinda kuma kasashen biyu suka tabbatar cewa zai taimaka wajen samar da kuɗaɗen shiga ga kasashen nasu. Babu ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 11:17 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masaruwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau ko shirin ya karɓi bakuncin wani ɗan Najeriya ne, kuma bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa da kansa.
Sunana Haruna Bello Madobi.
Haruna Bello Madobi, a ina kake da zama a nan cikin Amurka?
Ina zama a nan Maryland ne kusa da Washington DC.
Tun yaushe Haruna ya zo Amurka?
Na zo nan tun watan Disamba 2011.
Tun daga wannan lokacin Mal Haruna yake nan Amerika kenan?
Yau kusa da shekara na ce 7 kenan.
To da Mal Haruna ya zo, wani aiki yake ko kuma wace sana'a yake?
To da na zo, da na farko dai na fara zuwa sai da na nemi aiki, domin na yi aiki na san kan yadda kasan take kafin na zo na fara sana'a na.
Ya aka yi Malam Haruna ya zo Amurka ne? Shin aiki ya kawo shi ziyara ne, koko dai ya samu irin rehudin nan ne da ake samu na zo Amurka kyauta?
Ni dai na samu wannan takarda ne na wanda za a zo America kyauta, kamar mutum ya zo da zona ya zama su ba shi dama, su ba shi aiki, kuma ya zama ɗan ƙasa bayan once lokuta da zai zauna a ƙasar nan. Kuma na zo tare da iyalina ne tun wancan lokacin.
shekaru bakwai kenan kamar yadda ka ce?
Kamar shekaru saurakire sai zama shekaru bakwai.
Yawa, to ka fara ba mu bayanin abin da kake to tun daga wannan lokacin me kake yi kawo yanzu?
Gaskiya tun daga wannan lokacin sana'a da nake dai shine sana'a sai da motoci. Ina sayan motoci, ina aikawa gida Najeriya, kuma ina sai da wasu a nan. Wasu mutane suna aiko min kuɗi su ce suna son mota. Wasu kuma idan na sai ma wani ya gani saboda tana da kyau sai tambaya waye sai mai, sai ce ai wani ne, ana ce mai Haruna yana zama Amerika ga nan ba su to. Mutane da yawa ma gaskiya ana so sai musu motoci, wanda ma ban ma ni ban ma taɓa ganin su ma a rayuwa na, amma kuma ina suna aiko min da kuɗi saboda yadda na sai musu motoci na aika musu, kuma har yanzu sana'a da nake kenan.
Da ka zo baka nemi aikin gwamnati ba kenan, sana'an kanka kawai ka fara kai tsaye?
Da na zo yanda na ce ina so na dan nemi aiki domin na san yanayin kasan. To aikin ma dai da na nema dai dama tun a Najeriya gaskiya ba wai aikin gwamnati nake ba, sana'a na nake. To kuma na riga na saba da sana'a, na san aikin gwamnati da wani aiki gaskiya ba zai min yanda nake so ba. Gaskiya ni mutum ne wanda nake son mai son cin gashin kansa yau, wanda ina duk lokacin da na ga dama zan bar sana'a da ke na dawo gida na zauna da iyali na, nake dama na fita. Ni abin da ya sa kenan na kama sana'a na a gasan nan.
To Malam Haruna, ka ce mota kake sayarwa a gida Najeriya kawai kake sayarwa, ko kuwa a nan kake sayar?
A'a, ina da register, wanda zan iya sayarwa na sayar a nan, kuma ina da register da zan sayar aika gida Najeriya. Kullum ban da wata sana'a da ta wuce wannan, saboda in ma ban sami wanda zan sayar na aika gida ba, zan sayar na sayar a nan. So irin license da nake da shi kenan.
To Malam Haruna, in wani ya ji gida cewa Haruna sayan mota yake ya sayar, zai ɗauka Haruna akwai kuɗi masu tarin yawa, shi sana'ar mota nan bai buƙatar jari mai yawa ne, ko ko dai akwai jari ne bakin gwargwadon hali?
To gaskiya dai ba wai kuɗi ne masu yawa, dai nake da jorufin asiri ne dai da Allah ya bani. Rufin asiri dai shine kaɗan sa kuɗi, kaɗan sai ƙarama mota ka sai ka samu riba, ka abin nan ka ci da iyalin ka, ka biya kuɗin haya, ka biya duk wani kuɗin da ka biya, shikenan. Ba wai irin babban irin wanda ake a Najeriya ba, ka ga mutum yana da dila ya buɗe abin nan. To gaskiya ni dai saya da saiwa na yi, zan iya cewa kamar ɗan gwangwan nake dai, ban dai san yadda mutane za su fasara abin nan ba, saboda ka san yadda zaman ƙasar da ke, yadda za ka samu kuɗi, kuma
yadda
za ka kashe su, ka biya kuɗin haya, ka biya kuma duk wata ka san muke biyan kuɗin haya, kuma kuɗin za mu biya a wata ɗaya shi ne mutum zai biya can gida na shekara biyu ma, wani lokacin ya danganta da irin gidan da muke ciki. To saboda haka rufin asiri dai inda muna samu, muna ci, muna ciyar da iyali, to alhamdulillah asiri dai arziki.
Yanzu Malam Haruna, akalla kaman a lokaci guda kakan tara mota nawa na sayarwa nan kusa da kai, ko kuma kaman nawa kakan aika gida Najeriya?
Gaskiya yawanci wanda nake aikawa a Najeriya, yanda na gaya maka farkon wannan jiran, shi ne mutane suna aiko min da kuɗi na sai musu manya-manya da dai, wanda ɗan dama-dama dai, ba kuma manya-manya sosai ba. Kuma a nan kuma ina sayan motoci, lokacin da na je wajen sai da na sami arha, kuma na gare ga wanda zan sayar nan da na samu kuɗi, wanda ba za ta ajiye min kuɗi ba, sai na je na saya. Kuma wani lokacin zan iya tara a nan, akwai lokacin na tara wajen motoci 20.
Motoci 20? Kuma gashi ka ce jallin kalilan ne, Malam Haruna, da ka ta a nan domin ko lokaci ya ɗaga mana hannu. A cikin shirinmu na gaba, ka ci gaba da yi mana bayani. Masu hare, lokaci ya yi mana abin da ya saba. Yanzu Amadu Bakon namu Haruna Bello Madobi da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
Wasika ta farko ta haɗin gwiwa ce, ta ce hakika ma mai zauren majalisar dokokin Najeriya da jami'an tsaro na farin kaya suka yi ba karaman abin takeici bane da Allah wadai. Da fatan Allah ya kawo mana dauki. Kuma matakin da mukaddashin shugaban kasa Farfesa Yemi Oshibanje ya dauka na korar daraktan hukumar abin ayaba ne. Sako daga Comrade Salim Abubakar Imam Jengir da Balan Vice Driver Tanka Jos. Sai kuma wasika ta gaba mai cewa salam VOA Hausa. Cire shugaban hukumar DSS Lawal Daura da gwamnatin Najeriya ta yi bai zo mana da mamaki ba. Ganin irin rawar da ya taka a baya na kin amincewa da tantance Ibrahim Magu. Don haka wannan wani darasi ne ga duk wani mai rike da mukami komi kusancin shi da shugaba Buhari. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Shi kuma Alhaji Abbas mai treda bakin kasuwa Chaleɗi jihar Bauchin Najeriya a nasa ra'ayin cewa yayi. Hakika korar da mukaddashin shugaban kasa Oshibanje yayi wa Lawan Daura bisa zarginsa da tura jami'an farin kaya majalisar kasa hakikanin gaskiya ban goyi bayan hakan ba. Da fatan mukaddashin shugaban kasar zai yi dogon nazari akan wannan babban matakin da ya dauka. Yin bincike mai kyau shine mafi sauki kafin aiwatar da wannan matakin na kura. Sai wasika ta gaba mai cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna fatan mafi useyefa sabon shugaban hukumar tsaro ta farin kaya ta DSS na Najeriya zai yi aiki tukuru domin dawo da martabar hukumar da kuma ci gaban kasar mu. Amin. Sako daga Abdulhamid Bashir jihar Zamfara. Wasika ta karshe kuma cewa ta yi don Allah ku ba mu dama mu yaba wa rundunar jami'an tsaron da aka tura jihar Zamfara a bisa nasarar da suke samu wajen fatattakar 'yan ta'adda. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu baki daya. Sako daga Aminu Adamu Malamaduri da Ummar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa.
To a gaida Maryam Dauda. To yanzu kuma ga wannan sakon.
Bara mu jira gwamnati ta mana komai ba. Komai gwamnati a.
Maza da mata.
Wannan shi ne.
Matasa ne masu ilimi, matasa ne da idonsu ya riga ya bude, suna son su ji dadin rayuwa, ba su da aiki.
Rashin kuɗin ya sa an kore shi daga makarantar nan da yake.
Internal security. Dole a yi kokari a gano su waye ne suka aikata shi.
Sai ku ziyarci shafinmu na Facebook at voahausa.com domin bayyana ra'ayoyinku a ranar Laraba da misalin karfe 6 na yamma agogon Najeriya da Nijar domin jin yadda za ta kasance a cikin dandalin faɗi mu ji tare da ni Aisha Muhammad.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labarai.
Wani zaɓe na musamman na amurkan wakilan Amurka da aka gudanar a jihar Ohio ya ɗauki hankali a yau Laraba yayin da 'yan Republican da Democrat suke lura da yadda sakamakon zaɓen zai kaya, wanda shi ne zai tabbatar da yadda zaɓen rabin wa'adi a faɗin ƙasar zai tafi, wanda za a yi a cikin watan Nuwamba mai zuwa. Ratar tsakanin ɗan Republican Troy Baldessin da yake wakiltar jihar a majalisar dattawa sau biyu da ɗan Democrat Danny Okuno jami'in adana bayanai a ƙaramin hukumar Franklin ba ta da yawan da za a iya ayyana mai nasara a yanzu. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashe a jiya Talata cewa Amurka da China za su samu kyakkyawar alaƙar ciniki, kuma ya ce alaƙar kasuwancin za ta bambanta akan abin da aka saba gani ƙarƙashin shugabannin ƙasar da suka shuɗe. Da yake jawabi ga shugabannin 'yan kasuwa da ya gayyace su, Trump ya ce yana son China ta cimma buƙatunta, amma kuma yana so manufofinta su yi wa Amurkawa adalci. An kama wani ɗan adawa a Zimbabwe tun da Hibiti a kan iyakar ƙasar da Zambia.
Masu sauraronmu a nan kuma za mu dasa aya, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makili
da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin ta bada umarni da injiniyanmu na yau Safinatu Sada Sodangi ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman da Hafsat nan ɗauke da shirin yau da gobe, shirin matasa.